بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشين شاهدو قواتن Rabi'in al-awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 29 ga watan 9 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne wallafar babban malami Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 16 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata shana to darasi na 11 afwan na'am darasi na 11 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta hadisai ne ma'ana birrul walidaini fi sunna inda malai ya kawo mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suke bayani game da bin iyaye da kuma kyautata musu inda mun karanta birrul walidaini min ahabbil a'mali ila Allah ta'ala biyayya ga iyaye na daga cikin ayyukan da Allah madaukakin sarki ya fi so kamar yanda Abdullahi dan Mas'ud ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah yace as-salatu ala waqtiha yace thumma birrul walidayn har zuwa karshe sannan mun karanta gabar da malai yake cewa biyayya ga iyaye da kulawa da su yana daga cikin jihadi fi sabilillah inda muka karanta hadithin Muslim inda wani mutum ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman izinin sa zuwa jihadi Annabi yace iyayenka suna raye yace eh suna raye yace to kaje kai jihadi wajen kulawa da biyayya gare su sannan mun karanta gabar da malai yake cewa yaddar iyaye tana daga cikin manyan hanyoyi da kuma tafarkai wajen samun yardar Ubangiji ta'ala mun karanta hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ridal rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabb fi sakhatil walid har imamul munawi ya danyi bayani da sharhi game da ma'anar wannan hadithi sannan mun karanta gabar birrul walidain min a'zami abwabil janna daga cikin manyan kofofin aljanna akwai biyayya ga iyaye shi ma mun karanta hadithin alwalidu awsatu abwabil janna fa in shi'ta fadhi dhalikal bab aw ihfaz inda shi ma mun ji wato bayanin da alqadi rahimahullahu ta'ala yayi game da ma'anar ainihin wato wannan hadithi mun karanta hadithin ragima amfun thumma ragima amfun ila man ya rasulullah qala man adraka abawayhi indal kibari ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil janna to shi ma mun karanta wata ruwaya zuwa ga wato yas ibn muawiya wanda mahaifiyarsa ta rasu yayi ta kuka da ake tambayarsa sai ya ce to yana da kofofin shiga aljanna ne guda biyu to yanzu an rufa daya daga cikin su shine rasuwar mahaifiyarsa kenan mun karanta wato wani athar na Rifa'a ibn Iyas da yake cewa yaga al-Harith al-Ukuli a jana'izar mahaifiyarsa shima yana ta rusa kuka aka ce da shi yanzu kai kake kuka me yasa yace me yasa bazan yi kuka ba wa qad ughlika anni babun min abwabil janna wannan duk mun karanta kuma mun faɗa abinda malamai suka faɗa akan waɗannan hadisai da kai tsaye zamu ci gaba qala al-muallif rahimahullahu ta'ala birrul walidaini kaffaratul lisayyiat wa sababul linnajati minan nar malam muhammad salih al-munajjid yace birrul walidain bin iyaye kaffaratul lisayyiat yana kankare zunubai wa sababun bin iyaye sababi ne linnajati minan nar na kubuta da kuma tsira daga wuta na dawo ba alama ne anan dan ina son mu tashi daga nan din cin da dama ba mu abin na eh shi yasa na sa alamar a daidai nan gurin Fani ibn Umar radiyallahu anhuma anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah inni asabtu dhanban aziman fa hal li tauba an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace wani mutum yazo ya samu annabi sallallahu alayhi wa sallama yace ya ma'aikin Allah inni asabtu dhanban aziman lallai na aikata zunubi mai girma fa hal li tauba shin ko in na tuba tuba na zai zama karbabbe ina da damar tuba qala halaka min ummin yace mahaifiyarka tana raye qala la yace a ba ta raye qala halaka min khala yace to yar uwan mahaifiya fa ko yatta ko kanwa qala na'am sai yace eh akwai wannan qala fabirraha yace to kaje ka bita wannan hadisin Imam Tirmidhi ya ruwaito shi hadisi na 1904 ya kuma illanta shi da cewa hadisi ne mursal haka Ad-Darqutni shi ma ya illanta hadisin da al-irsal shi ma yace hadisi ne mursal amma sahahu al-Albani fi sahih at-targhib Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin sahih at-targhib wa at-tarhib hadisi na 2504 فدل هذا الحديث على أن بر الأم أو صلة الرحم من جملة الحسنات التي تذهب السيئات فدل هذا الحديث ما ليتي وأن حديث سينونا على أن بر الأم أشي بن مهيفيا أو صلة الرحم كو سادد زمنشي من جملة الحسنات نادغت كن زمن الحسنات كاوى وان ايوكا التي تذهب السيئات وان دسكي وانكي واسكوما تفيد زنبي او تقوم مقامها من الطاعات كوكما اقلا تقوم مقامها بيياغ اياي نا اياس اياوى امس اينتا من الطاعات دقا ايوكا الطاعة وهو احد معاني قوله تعالى kuma ɗaya ne daga cikin ma'anonin faɗin Allah ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ma'ana kyautata wa iyaye da yiwa uwa biyayya da sadar da zumunci ma'ana ƴan uwan mahaifiya yayyanta da ƙannanta su ma ya zamto mutum bai ajiye su ba bai watsar da su ba su ma yana kulawa da su yana zumunci da su wannan na daga cikin jumullar abubuwan da za su tafiyar wa mutum zunuban da yake aikatawa ko kuma su tsaya a matsayin wannan zunuban mina ta'at daga cikin ayyukan da'a ma'ana mutum ya aikata ayyukan sabo sai kuma yake kyautatawa mahaifiyarsa to kyautatawa mahaifiyar na daga cikin kyawawan ayyukan da suke tafiyar da miyagun ayyukan da mutum ya aikata daya ko kuma na daga cikin abubuwan da suke tsayawa a matsayin waɗannan ayyukan marasa kyau da yayi ma'ana ya aikata zunubi to ya ga kuma wani aikin da'a wanda shi wannan aikin da'an zai iya tsayawa ya muƙabalanci wannan zunubin da ya aikata. An gane ko? Ga zunubi ya aikata, amma kuma ga wani aikin da'a wanda zai rukuma tare da wannan zunubin ya kada wannan zunubin. Da haka daga ciki akwai kyautatawa da biyayya ga iyaye. Kuma yana daga cikin faɗin Allah Ta'ala illa man taba, sai fa wanda ya tuba, wa amana, yayi imani, wa amila amalan salihan, ya aikata aiki nagari, fa ula'ika waɗannan yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, Allah yana musanya miyagun ayyukansu su koma kyawawa. Da haka na daga cikin abinda Allah zai musanya mummunan aikin mutum ya koma kyakkyawa shine kyautatawa mahaifiya da biyayya gare ta. Wannan ka koma cikin ainihin wato Mirqatul Mafatih mujalladi na 7 shafi na 392. Wa qadru ya anna rajulan jaa ila Umar, an ruwaito wani mutum ya zo wajen Sayyidina Umar radiyallahu an, fa qala, sai ce, inni qataltu nafsan, yace ya Umar nayi kisan kai. قال سيدنا عمر يقول ويحق كي كم كابنو أخطأ أم أمدا دا كسكوري كي كسان كان كودا غنغنشي فهل لك من والديك أحد حي شن أتكين إيا ينك أكوان ديك رأي. قال نعم سيوان نمتين يقول إيه أكوي. قال أمك يقول ياتما كتنانا. قال لا سيشاباتانا wallahi innahu la'abi, yace na rantsa da Allah wanda ya mun saura bai rasu ba cikin su mahaifina ne. Qal sayyidina Umar yace in dalik fa birra, ka tafi kai masa biyayya, wa ahsin ilayhi, ka kyautata masa. Falamman talaqa, da mutumin ya tafi, qala Umar, sai Umar yace wallazi nafsu Umar biyadihi, na rantsa da wanda ran Umar yake hannunsa, law kanat ummuhu hayya, da mahaifiyarsa tana raye, fa barraha, yaje ya bita, wa ahsana ilaiha, ya kyautata mata, rajautu alla tad'amahu an-naru abada, ina sa ran wuta ba za ta ci shi ba har abada. Na fata an gane kisan kai yayi. Wannan ba ana nuna cewa kamar mutum yaje ya aikata laifi dan yana da mahaifiya ba, a'a. Wato duk mutumin da yayi irin laifuffukan da suke manya, kuma yayi da na sani, kuma yake neman tuba, yake so Allah ya karbe shi, to in ɗaya daga cikin tsofaffin nan suna raye, to ya rike wuta wajen kyautata musu da faranta musu da biyayya gare su. Wannan na daga cikin abin da Allah madaukakin sarki zai sa ya yafe wa mutum ya kuma karbe shi. Sayyidina Umar yace, yazo yace, ya Umar nayi kisan kai, yace kai amma wannan laifi na ka yayi munana. Wai hak, ka amma ka bani tausayi ma, kisan kai yanzu? Ya ce, to amma cikin iyayenka suna raye? Sai ce, eh suna raye. Ce, mahaifiyarka tana nan? Ya ce, a ita dai kan bata, sai dai mahaifina yana nan. Ya ce, to kaje ka bi mahaifin naka, ka kuma kyautata masa, insha Allah za a samu mafita. Bayan mutumin ya tafi, Sayyidina Umar yace, na rantsa da ran wanda ran Umar yake hannunsa, da a ce gyatumarsa ce ba baban ba, gyatumarsa tana raye, yaje kyautata mata ya bita, wallahi ina yi masa kyakkyawan zaton wuta ba za ta ci shi ba. Dan uwa, babarka tana nan, kake wannan wasan, kake sake haka, gyatumarka tana raye. To dan haka kaga wannan hadithin da muka karanta yana nuna cewa lallai ba ƙaramin dangata bane duk wanda iyayensa suke raye. Wallahi duk wanda iyayensa suke raye ba ƙaramin dangata bane. Na sha faɗar wannan a baya cewa Allah yana ɗaga maka ƙafa da yawa saboda su. Musamman kuma a ce mahaifiya, ai in mahaifiyarka tana da lallai gatanka ya yi yawa. Da haka ya kamata ka lallaba ta, ya kamata ka nemi ainihin wato kyautata mata, ka kuma nemi yaddata. Wannan ka koma cikin albirru wassila na Ibn al-Jawzi shafi na 70. Wa ana Ata ibn Yasar an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, an karbo daga Ata ibn Yasar daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda, annahu atahu rajulun, wani mutum yazo wajen Abdullah dan Abbas, fa qala, sai yace, inni khatabtu imra'atan, yace Abdullah dan Umar na nemi auren wata mace, fa abad an tankihani, sai ta kita aure ni, wa khatabaha gairi sai wani na yazo ya nemi aurenta fa ahabbat an tankihahu sai take so ta aure shi fa girtu alaiha sai kishi ya kama ni sai nayi kishi akanta fa qataltuha sai naje na kashe ta fa halli min tauba shin ko in na tuba akwai dama tuba qal abdullahi dan abba zace ummuka hayya tunda kai da na sani tunda hankalinka ya tashi ka san baka kyauta ba zuwar wa Allah da wannan babban laifi ba karamin matsala bace to amma abinda zai saukaka maka yanzu in tambaye ka ga tumaka tana raye qala la yace ba ta raye ta rasu qala tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilayhi mastata'ta yace kash amma da duk da haka ka tuba zuwa ga Allah akan wannan kasassawa da ka aikata sannan ka nemi kusancin Allah mastata'ta iya ikonka domin daga cikin hanyar da zaka samu kusancin Allah shortcut shine dagiya tuma tana raye kana zuwa in kai mata biyayya ka kyautata mata ka faranta mata zaka samu kusanci zuwa ga Allah to daga samun kusancin kuma Allah zai iya yafe maka to amma yanzu tunda bata nan to ka dage ka ci gaba da wato tuba zuwa ga Allah sannan kuma ka nemi kusanci zuwa ga Allah gurgurdan iko fa zahabtu fa sa'altu ibn Abbas ata yace sai naje fa zahabtu sai nazo fa sa'altu ibn Abbas sai na tambaye Abdullahi dan Abbas sai nace lima sa'altahu an hayati ummi akarmakallahu yayi kisan kai yana neman ko akwai hanyar tuba me ya hada kisan kansa da rayuwar mahaifiyarsa sai naji ka tambaye shi wai mahaifiyarsa tana raye faqan Abdullahi dan Abba zace inni la a'malu la a'lamu amalan Abdullahi ku saurari wannan magana Abdullahi dan Abba zace ni dai la a'lamu amalan ban san wani aiki ba aqraba ila Allah azza wa jalla da yafi kusanta mutun zuwa ga Allah azza wa jalla min birril walida sama da yi wa uwa biyayya ka duba wannan abin ya faru sayyidina Umar wani ya kisan kai ya zo a tambaye shi ga wani wajen Abdullahi dan Abbas me yasa ba a cewa yaje tare a masallaci me yasa ba a cewa ya fito da kudi ta ciyar da miskinai da talakawa me yasa duk ba a ga masa ga hanyoyi nan masu yawa duk wanda yayi irin wannan yana neman wato laifi ne da bawa yana buƙatar neman kusanci zuwa ga Allah dan Allah ta'ala ya yafe masa to kuma an gano cewa daga cikin abin da bawa zai samu kusanci zuwa ga Allah ya zama ya samu yardar Allah shine kyautata wa mahaifiya musamman aba yace akar makallawo ya tambaye ka game da kisan kan da ya aikata kuma kana tambayarsa mahaifiyarsa tana raye Abdullahi dan Abbas ya ce wallahi ni dai Abdullahi dan Abbas a yanzu da nake maka wannan maganar ban san wani aiki ba da wannan mutumin zai yi yanzu ya samu kusancin Allah madaukakin sarki sama da bingiya ta masa kuma ba ta rai yanzu sai dai ya dage kuma sallah ce azumi ne ciyarwa ne kuka ne da duk abin da zai yi ta karmakarme dan yin ainihin wato ya samu kusanci zuwa ga Allah amma da tana nan to ita ce hanya mafi gajarta da zai samu kusancin Allah subhanahu wataala kai ka san ba karamin ganganci mutane suke ba yanzu kana da irin wannan maganin za mu karanta a can gaba wallahi da yawa matsalolinka da kake shiga ciki in kaga baka fita ba wallahi ba alakar ka ba mai kyau bace tsakaninka da su ai hanyoyin fita daga cikin damuwa ko matsaloli akwai biyayya ga iyaye za mu karanta shi nan gaba yanzu kaga wannan fa tsakaninka da Allah ne ka aikata wani laifi da Allah ya tsani wannan laifin Allah manzo Allah cewa yi Ka'aba tana da girma amma ran mumini yafi Ka'aba ran mumini yafi Ka'aba ka duba yanda Allah madaukakin sarki ya tafadar kisan kai da munin sa wa man qatala mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam kaza 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 amma mutun yayi kisan kai a ce wai mahaifiyarsa tana raye to ina ga wanda laifin sa bai kai kisan kai ba shi ko an gane ko wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-Adab al-Mufrad hadisi na 4 wa sahihu al-Albani fi sahih al-Adab al-Mufrad shi ma a hadisi na 4 wa sahha am muraqqi'in al-Hanzali wa huwa la basa bihi wannan athar din da zamu karanta ya inganta daga muraqqi' Al-Hanzali, kuma isnadin babu laifi. Qal Muraqqi'in Al-Hanzali yake cewa qultu li Ibn Abbas, na tambaya Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu, ma tara fi rajulin qatala imra'atahu, akramakallahu, menene hukuncin mutumin da ya kashe matarsa? Ina hukuncin mutumin da ya kashe matarsa? Faqal Abdullahi dan Abbas yace, in kana abawahu hayyaini, idan iyayensa guda biyu suna raye, falyabirrahuma, to yaje ya bisu ya musu biyayya. Wa illa, idan kuma ba sa raye, fa in kana du walidatuhu hayya, in su su biyin suna raye, to ya musu biyayya. Idan kuma mahaifiyar ce a raye, falyabirraha ma damat hayya, yaje ya mata biyayya matukar tana raye, la'allallaha an yatajawaza anhu. Aji wannan hadithin shi ma, la'allallaha an yatajawaza anhu, ana fata ana sa ran Allah ya yafe masa. Wannan babban laifi da ya niki san kai, idan har iyayensa suna raye, to yaje ya musu biyayya. In kuma ba sa raye duka, aka yi sa'a gyatumar ita ce take da sauran numfashi take raye, to yaje ya yi mata biyayya, ya kyautata mata, ana sa rai da fatan Allah zai yafe masa wannan laifin da ya aikata. Wannan shi ma ka koma cikin albirru wassila lil Husayn bin Harb, shafi na 39. Wa qala makhul, malam makhul yake cewa, wal imamu Ahmad rahimahumullah, da imamu Ahmad rahimahumullah, birrul walidaini kaffaratun lil kaba'ir. Makhul ya faɗa haka, imamu Ahmad bin Hanbal ya faɗa haka, cewa kyautata wa iyaye da yi wa iyaye biyayya, wannan kaffaratun lil kaba'ir, suna kankare manya-manyan laifuka. Idan mutum ya aikata babban laifi, ya kuma yayi nadama akan aikata wannan laifin, yake neman tuba, to idan iyayensa suna raye, ya kyautata musu, ya faranta musu, yayi musu biyayya. Wannan yi musu biyayya da kyautata musu na daga cikin mukaffiratiz zunub, na daga cikin abubuwan da ke kankare zunuban, kuma zunuban ma manya. Ka koma cikin Hilyatul Awliya, mujalladi na 5, shafi na 183, da al'adabu shar'iyya na Ibn Muflih, mujalladi na 1, shafi na 436. Wallazi alaihi aktharul ulama, ko da yake abinda mafi yawan malamai suka tafi akai, annal kaba'ira, lalle manya-manyan laifuka la tukaffaru, ba a kankare su illa bi tawbati, sai da tuba. Qala al-Hafiz Ibn Rajab, al-Hafiz Ibn Rajab yace, as-sahihu qaulul jumhur, zance mafi inganci shine maganar al-jumhur, mafi yawan malamai, annal kaba'ira, idan mutun ya aikata manya-manyan laifuka, la tukaffaru biduni tauba, ba a kankare su ba tare da tuba ba, lalle manyan zunubai sai an tuba. Wannan shi ma ka koma cikin Jami'ul Ulumi wal Hikam na Ibn Rajab, mujalladi na 1, shafi na 429. Wa sahha an dai salata bin Mayyasin, wannan magana ta inganta daga dai sala Ibn Mayyas. Dai salatu bin Mayyasin yake cewa, qala li Ibn Umar, Abdullahi dan Umar yake ce min, a tafraqun nar, kai dai sala kana tsoron wuta, wa tuhibbu an tudkhala al janna, kuma kana so a shigar da kai aljanna? Qultu ee wallahi, nace ee wallahi, ina tsoron wuta kuma ina so a shigar da ni aljanna. Qal Abdullahi dan Umar yace wa dai salatu bin Mayyas, a hayyun walidak, iyayenka suna raye? Qultu indi ummi, yace mahaifina dai ya rasu, amma mahaifiyata ina tare da ita. Qal Abdullahi dan Umar yace, fa wallahi law alanta lahal kalama wa ata'amta habba'ama latadkhulanna aljannata majtanabtal kaba'ir. Abdullahi dan Umar yace, ya kai dai sala, na rantse maka da Allah, law alanta lahal kalama, da zaka dadada magana
da za ka dadada mata magana, ka gaya mata magana mai taushi mai laushi. Wa ad'amta hat'am, ka ciyar da ita abinci. La tadkhulanna aljanna, naran tsida Allah za ka shiga aljanna. Majtanabtal kaba'ira, matukar kana nisantar manyan laifuka. Wayannan yan kanana kananan biyayyar da kake wa mahaifiyarka, wannan kanana wannan biyayyar za ta ji da wayannan kananan zanuban gaba daya. Wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Al-Adabul Mufrad, hadisi na 8 Sahihul Albani. Wannan gabar kun ji irin abinda wato biyayyar iyaye ke jawo wa meyi wajen kankarar zanubai, da irin laifin da mutum ya aikata tsakaninsa da Allah madaukakin sarki yake neman mafita, to na daga cikin abin da zai taimaka masa ya samu mafita, kuma ya samu waraka, kuma Allah ya yafe masa idan mahaifansa suna raye. Ko yana biyayya, to ya ruba, ya rubanya ya ninka. Birrul walidaini sababul limaghfiratillah. Malam Muhammad Salih Al-Munajjidi ke cewa, kaga bin iyaye wata hanya ce ta samun gafarar Allah. Kana so Allah ya gafarta ba? To ka bi iyayenka. Bana Abi Hurairah radiyallahu an annan nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-minbara, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari, fa qala amin amin amin, sai manzon Allah ya ce amin sau uku. Qila ya rasulullah, aka ce ya ma'aikin Allah, innaka hina sa'idta al-minbara, lokacin da kake hawa minbari ya ma'aikin Allah, kulta sai muka ji ka ce amin 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 har sau uku. Qal, manzo Allah ya ce inna jibrila atani, mala'ika jibrilu ne yazo min. Fa qala, sai ce man adraka shahra ramadan, duk wanda Allah ya yi masa arziki ya riski wato watan ramadan, walam yughfar lahu, amma bai aikata aikin da za a gafarta masa ba, duk da gafarar Allah tana kusa, rahamar Allah tana kusa da bayi, azabar Allah da fushin Allah ya nisanci bayi a wannan wata, yanci samun aljanna yana yawaita da nunkuwa a wannan wata, amma wa ramadan ya kama, ɗaya ga ramadan, biyu ga ramadan, goma ramadan, aka kai 20 ga ramadan, aka ce daga yau an gama azumin ramadan, amma baya cikin wanda aka gafarta masa zunubai, duk da irin garafasa da gafarar da Allah ke yi wa bayinsa a cikin wannan wata. Fadakhalan nara, har ta kai ya shiga wuta, fa ab'adahu Allah, Allah ya nesantar da shi da rahama. Qul amin, malaika jibril ya ce kace amin. Fa qultu amin, nace amin. Ramadan ya kama, baka samu gafara ba. Bayan in mutum ya shiga wuta kuma, sai dai a danna shi, a ƙara danna shi ciki. Wa man adaraka abawai, na biyu kuma amin da kuka ji na ce, ma'ana amin ɗin farko ga abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji ya ce amin. Amin ta biyu ya ce wa man adaraka abawaihi, duk wanda ya riski iyayensa, au ahadahuma, ko ya riski ɗaya daga cikinsu, falam yabarrahuma, amma bai bi su ba, fa mata ya mutu, fa dakhalan nar, sakamakon rashin yi musu biyayya ya shiga wuta, fa ab'adahu Allah, Allah ya nesantar da shi. Qul amin, kace amin. Fa qultu amin, sai na ce amin. Wa man zukirtu indahu, ko wa man zukirta indahu, wanda aka ambace ka a wajensa, aka ambace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa lam yusalli alayka, ya kasa yi maka salati, wannan bakin marwaci ne. Fa mata ya mutu, fa dakhalan nar, ya shiga wuta, fa ab'adahu Allah, Allah ya nesanta shi a cikin wuta din. Qul amin, kace amin. Fa qultu amin, sai nace amin. Mahallu shahid, biyayyar iyaye na daga cikin sababin samun gafarar Allah madaukakin sarki. Wannan hadisin Ibn Hibban ya ruwaito shi a cikin sahihin littafin sa hadisi na 907 وصاحب الألباني في التعليقات الحصان. وعن مالك بن عمرو القشيري أنكر بودك مالك بن عمرو القشيري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man a'taqa raqabatan muslimatan duk wanda ya yanta wuyayi ya yanta bawa muslimi fa hiya fida'uhu minan nar wannan baiwar raqabatan muslima ya yanta baiwa muslima to wannan yanta tan da yayi to shi kuma fansarsa kenan daga wuta fa hiya fida'uhu za ta zama fansarsa minan nar daga shiga wuta wa man adraka ahada walidai wanda ya riski ɗaya daga cikin iyayensa thumma lam yughfar lahu sannan ba a gafarta masa ba fa abadahu Allah Allah wadaransa ya riski iyayensa babansa da babarsa ko ya riski ɗaya daga cikin su amma har ya koma zuwa ga Allah ba a gafarta masa ba saboda kirkin da yake wa iyayen saboda mutuncin da yake wa iyayen saboda kyautatawar da yake wa iyayen saboda biyayyar da yake wa iyayen Allah bai maka gafara ba kai Allah wadaran wannan fa abadahu Allah Allah madaukakin sarki ya nesantar da shi wannan shi ma hadisi ne wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi hadisi na 1930 sahu al-muhaqqiq al-musnad wanda suka yi tahqiqin musnad na Imam Ahmad sun inganta wannan hadisin birrul walidaini sababun li ijabati ad-du'a wa tafrijul kurubat bin iyaye sababi ne na amsa maka addu'a sababi ne na yaye maka matsalolinka kana cikin matsala kana cikin damuwa kana cikin kunci kana cikin talauci kana cikin babu kana cikin rashin lafiya kana cikin damuwa iri daban-daban kana so kai addu'a amsa ma to bi iyayenka an rike maka kudi kai an kudin ka sun ki su fito bi iyayenka kana ta yawo da CV aiki ya ki samuwa ka bi iyayenka na fata an gane ba ka da lafiya kaje asibiti kaje bi iyayenka duk wanda yake cikin damuwa kowace iri ce to ya bi iyayensa domin bin iyaye yana sa in ka daga hannu ka ce ya Allah Allah ya saurare ka yana daga cikin abinda in ka fada matsala Allah zai tsamo ka kama fi hadithi thalatha kamar yanda wannan matsala hadithin mutum ukun nan zai tabbatar da haka allazina tabaqat alaihim as-sakhara mutane ukun nan da suna tafiya hadari ya taso suka buƙaci fakewa a cikin wani kogo suna shiga cikin kogon sai wani katon dutse ya gangaro sai ya rufe kofar kogon wa tawassala kullu wahidin minhum bi amalin salihin lahu ga su a cikin kogo ga kuma dutse ya murgino ya rufe kofar kogon dan haka la haula lahum wala quwwa sai basira ta zo mun sai suka ce to kowanne ɗaya daga cikin su yayi tawassuli da kamun kafa da wani gagarumin aiki da yake ganin yayi shi dan Allah yayi kamun kafa da wannan aikin dan Allah ya fitar da su daga wannan bala'i da suka fada fa qala ahad wa fihi a cikin hadisin kissa tana da tsawo amma a ciki za a yanko mana wanda yake da alaka da abin da muke karantawa sai malai yace wa fihi a cikin wannan doguwar kissa fa qala ahaduhum ɗaya daga cikin su sai yace allahumma ya allah innahu kana li walidani shaykhani kabirani ya allah ni ina da mahaifana guda biyu dattawa sun manyanta wali sibyatun sigar ina da ƴaƴa kanana kuntu ar'a alaihim fa idha ruhtu na kasance ina yi musu kiwo fa idha ruhtu alaihim idan naje kiwo na dawo halabtu sai in tatsuno nan dabbobin nan da na fita kiwo da su to amma duk sanda nazo na tatsuno nan ba ƴaƴana nake fara ba duk da cewa ƴaƴana ƴan kanana ne kan je in dawo sun ji wahala sun ji yunwa iyali na ba ta su nake ba da nazo zan tatsuno nan fresh sai in je in kai wa iyaye na sai sun fara shatuko fa bada'tu bi walidayya na kan fara ne da mahaifana asqihima qabla baniya sai na fara shayar da su kafin ƴaƴana wa in nista'akhartu ba ta yomi wata rana sai na samu jinkirin dawowa ban dawo da wuri ba falam ati hatta amsayt ban dawo ba har yamma tayi fa wajadtuhuma nama sai na tarar da mahaifina da mahaifiyata duk sun yi bacci sun jira in kawo ban kawo musu abincin su ba ko abin shan su bacci ya kwashe su fa halabtu kama kuntu ahlubu naje na tatso nonon nan kaman yanda na saba tatso madaran nan fa qumtu inda ru'usihima ina zuwa na tara sun yi bacci yace sai na koma gefe na tsaya kusa da su akrahu an uqizahuma bana so in tashe su kaji fa kai kuma in kazo kamar zaka cire musu kofar gida gam ko wai saboda ka kawo biredin karin safi sun rufe gida yake cewa ban tashe su ba na kasa tashin su wa akrahu an asqiya sibyata ka duba wannan irin itar da fa zai shayar da ƴaƴan daga bayan in sun tashi ya shayar da su bai saba wa Allah ba fa ka duba yanzu mutum nawa ne ya fifita maslahar ƴaƴansa da matansa da kansa akan ta iyayensa ai ba za su kirgu ba suna da yawa mutum nawa ne wanda gidansa ba matsala amma iyayensa gidansu da matsala ya ci ya koshi ya yi hani'an iyayensa kuma ko oho ba matsala da an ɗauke wuta zai tashi inji su kuma suna can wannan yana buge sauro wannan da mafici suna ta fifita bayan Allah mutum nawa ne a yau wannan bawan Allah ka duba fa yanzu mutum yana irin wannan biyayyar a rike ma kuɗi a harkar kasuwanci ko wasu ƴan fawonnan su ne musu damfare shi ya ce ya Allah sanadiyar biyayyar da nake wa gyaci mata ya Allah ƴan damfara sun damfare ni Allah ka dawo min da haƙina zaka sha mamakin Allah ya Allah damuwar da ta sako ni gaba ta kaza ya Allah ina tawassuli da kyautatawa da biyayya da nake wa iyayena ya Allah ka kawo min dauki wallahi zaka sha mamakin yanda Allah zai kawo maka dauki wa akrahu an asqiya sibya yace sai kuma na kyamaci in fara shayar da ƴaƴan nan wasibyatu yace kar ku manta fa ƴaƴan nan na yara yatadagawna inda qadamayya suna ta kuka wajen kafata ina ta jin suna kuka ka duba dai kukan yaro yanda yake da daukan hankali hatta dala alfajr yaje yayi bacci kar yayi bacci kuma su su farka haka yana tsaye da akushi ko ƙwariyar nono a hannunsa yana kusa da su shi bai rintsa ba kuma su suna bacci ƴaƴansa suna kukan yunwa har sai da alfajr yake to kai ka san yayi jarumta ko to sai yake cewa fa in kunta ta'lamu anni fa'altu hubtiga a wajhik ya Allah irin wannan fifita iyayena da nayi akan kaina akan iyaye akan matana akan ƴaƴana ya Allah idan nayi haka ne dan neman yardarka fakhruj lana furjatan nara min hasama ya Allah koya ya kofa take ka dan bude mana mu dinga shakar iska kuma mu dan dinga gano hasken sama fa farajallahu sai Allah ya bude fara'u sama an amsa addu'a ko ba amsa ba me ya sirrin iyaye ne shine sirrin amma tun da ka ki shikenan sai Allah ya hada ka da wasu malamai ta cewa ka kawo kaji da rago da abun nan sai ta burushi da abun nan dinsu kwanta yi tabbacin zaba ruwansa kai kuma kana can kana cewa malam yana can yana aiki gagyati maka dan kadan in ka bata in ta dinga surfa maka addu'a malam dan kadan amma tunda ka zama abinda ka zama sai Allah baya barin mutum ba aiki tunda ka ki yin wancan aikin shikenan sai Allah ya hada ka da wani mugun malam ko mafarki mutum yayi ji tsoro da sassafe sai ya je wajen malamin ya ce ai miyagu ne har yanzu suna nan sun sako ka gaba sai aka dafa ambaci wani kauci ya ce zaga ce mala ina zan samu wannan kauci ya ce ba komai za a samu shi an gane ko yawa suna nan suna ta kuma za ka ga mutum yana ta zuwa yana ta hidimta musu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a can da yace ya tadagauna ayyasihuna min shiddatil ju suna ta kuka saboda tsananin yunwa. Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadithin hadithi na 2333, Imam Muslim hadithi na 2743. Wa bawwaba alaihi al-Bukhari, Imam al-Bukhari sai da yawa wannan hadisin babi guda a cikin Sahih al-Bukhari, yace babu ijabati du'a imam barra walidai, gaishe ka Imam al-Bukhari, yace babun da zai yi bayani akan amsa addu'ar wanda yake bin iyayensa. Ai da zaran mutum baya bin sa ya bata da Allah, maganar mai rashin kunya ce daga hannu yace Allah, sai Allah ka bani kaza ko Allah kai min kaza. Bayan ya umarce ka kaki kai, yace ga gyaci ma nan, ga babanka nan. Imam al-Bukhari yace ga wani babi na amsa addu'ar duk wanda yake wa iyayensa biyayya. Wa qala Sheikh bin Baz rahimahullah, الشيخ بن باز رحمه الله كتا بر الوالدين من أفضل القربات ومن أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور. بين إياه نادغة كم في بيتا إبادون دا أكي سامون كسان چن الله ليا نادغة كم سبب بن ياه داموا دا مسألة بيو نادغة كم دليلا سوكك الأمران كومي كتب وذاك الله دو وحلسا kai sai dai ka ji labari kace ya ku kai abu kaza, kace wallahi ban sha wata wahala, Allah ya saukake al'amarin. Kana so Allah ya saukake al'amarinka? Kana so Allah ya kalli matsalolinka ya yaye maka su? Kana son ka samu kusancin Allah? To kai wa iyayenka biyayya. Ka koma cikin fatawa Nurun Aladdar, shafi na 108, birrul walidaini sababul liraf'il bala, wai bin iyaye sababin dauke bala'i kenan. Idan mutum Allah ya jefa shi cikin, ya jarabce shi da wani bala'i, kuma yana so a dauke mai wannan bala'in, ko na talauci, ko na rashin lafiya, ko na kangararrin yaya, ko na ifritun mace, ko ma wani irin bala'i ne Allah ta'ala ya jeho mutum shi, kuma yake so Allah ya dauke mai shi, to ya bi iyayensa. Wa fi hadithu Uwais, yazo cikin hadisu a wato hadisin Uwais al-Qarni, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ti alaikum Uwais bin Amir ma amdadi ahli al-Yaman min murad thumma min qarnin kana bihi barasun fa bara amin illa mawdi'a dirhamin lahu walida huwa biha barrun law aqsama ala Allah la abarra fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana nan wata rana wani bawan Allah da ake kiransa Uwais ibn Amir al-Qarni zai zo muku. Manzon Allah yake yi wa sahabbai bushara da al-bushir din zuwan Uwais al-Qarni, duk da shi ba sahabi bane, amma yake gaya sahabbansa cewa akwai wani bawan Allah sunansa Uwais bin Amir zai zo ma amdadi ahli Yaman tare da ‘yan kasuwa, ko kace manoma na mutanen Yaman, zai biyo su kasuwa, wato zai biyo ‘yan kasuwa domin zuwa garin Madina kasuwanci. Min murad, daga kabilan murad, thumma min qarnin, sannan ɗan kabilan qarn, kana bihi baras, Allah ya jarabce shi da wani bala'i. Bala'in shi ne kuturta. Kuturta karamar cuta ce? Kana bihi baras, yana da cutar kuturta, fabara amin, amma ya warke sumul daga wannan cutar kuturtar illa mawdi'a dirhamin, sai wani dan dugo kadan da bai fi fadin sisi ba, shine kawai Allah ta'ala ya ban masa shi, amma gaba ɗaya da duk jikin sa baras ne, gaba ɗaya Allah ta'ala yayi masa ya warkar da shi. Lahu walida, me sirrin? Yana da mahaifiya ne. Huwa biha barrun, yana matukar biyayya gare ta. Law aqsama ala Allah, da zai yi rantsuwa da Allah, la abarra, da Allah sai ya kubutar da rantsuwarsa, in yace wallahi yau sai ka samu 10,000, sai ka samu, baya kafara, Allah baya barin sai ya kafara. In yace na rantse da Allah yau sai an yi ruwan sama, Allah baya tabar da su, baya kunyata su, na daga cikin wanda in yi rantsuwa da Allah, Allah baya bari ya kafara, Allah yana kubutar da rantsuwarsa. A cikin su akwai Uwais al-Qarni. Fa in istata'ta an yaghfira laka faf'al, manzo Allah yace in ka samu dama Allah ya hada ka da shi, ka ne ka samu damar ya nema ma gafara, to ka nemi ya nema ba gafara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Umar wannan, kuma sayyidina Umar yayi talalibi aka gano masa shi har yace masa zai bashi kudi zai je a canza mai yace a shi baya son wannan sayyidina Umar ya nema masa gafara shi yana sahabi amma yana tabi'i ya samu martaba da karama da walittaka saboda biyayya da yake wa mahaifiyarsa wani bala'i da Allah ya jarabce shi da shi na cuta Allah ya warkar da shi saboda biyayya da yake wa mahaifiyarsa Allah ya masa wata karama in ya daga hannu ya ma addu'a ka haye ba wai shi ba ma ya daga hannu ya wa kansa addu'a ko kai yayi addu'a Allah baya tabar da addu'arsa sai Allah ya biya ma bukatar ina fata an gane wannan hadithin hadithi ne wanda Imam Muslim ya ruwaito shi hadithi na 2542 birrul walidain i'tirafun bil jamil wa raddu li ba'd haqqiha akwai lambobi ko to lamba ta hudu ai balaga fil birri wal ihsani ilaiha shine huwa biha barun ma'ana ya kai matuka wajen biyayya da kyautatawa mahaifiyarsa law aqsama ala allahi ai aqsama alaihi bi husuli amri idan ya rantsuwa da Allah cewa abu kaza zai faru la abarrahu ay la yahnathu Allah ba zai bari yayi kafara ba li karamatihi alai saboda karamcin da Allah ya masa saboda karamarsa Allah ba ya bari yayi kafara an gane ko birrul walidaini i'tirafun bil jamil wa raddun li ba'd haqqihima yi wa iyaye biyayya kamar ka yadda sun yi maka abin da sun yi kyautata maka i'tirafun duk sanda kaga mutum yana bin iyayensa yana kyautata musu ya yadda cewa waɗannan iyayen shi ma fa sun kyautata masa yayi i'tirafi da irin kirki da kyautayi da kuma ainihin mutuntawa da suka yi masa sannan waraddul li ba'd haqqihima sannan wannan biyayya da yake musu yana kokarin dawo da wani daga cikin haƙoƙinsu zuwa gare su fa fil hadith ya zo cikin hadithi la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqa wato da ba zai taba iya sakawa mahaifinsa ba akan abinda mahaifinsa yayi masa sai fa in ya samu babansa ba an wato a matsayin bawa ya siye baban nasa ya yanta shi da babu wata nagarta da wani kirki da zai yi wa mahaifinsa ya tunanin ya gama biya fanshi ya biya shi in kaga akwai abin da zai yi a ce an kwatanta shi da kamar ka biya mahaifinka sai dai in ka same shi ya zama bawan wani ne baban naka sai ka je ka lallaba wancan ya sa kuɗi ya ninka kuɗi ya sa kuɗi mai yawa ka je ka nemo kuɗin ka siyi babanka a hannunsa kai kuma ka saki babanka ya zama da ka yanta shi in ba wannan kai ba to ba za ka biya mahaifinka ba abi da kawai babi ne na kawai ka kyautata masa ka faranta masa ka yi masa duk abin da kake ganin za ka iya yi na kyautai wannan hadithin Imam Muslim ya ruwaito shi ai la yukafi'uhu bi ihsanihi wa qada'i haqqi ma'ana ba zai iya saka wa mahaifinsa ba game da wato kyautatawa da mahaifinsa ya masa da biyan haƙƙin mahaifinsa ba zai iya ba babu wani da zai iya biyan iyayensa abinda suka yi masa wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 1510 wa sa'ala rajulun ibnu Umar radiyallahu anhuma wani mutum ya tambaya Abdullahi dan Umar wa huwa ya dufu bil bait yana dawafi yana kewaye dakin Ka'aba wa qad hamala ummuhu wara'a dhahri ya dauki mahaifiyarsa a bayansa ya goya ta wa huwa yaqul yana dawafi da ita yana cewa inni laha ba'iru almudhallalu in udhirat rikabuha lam udharu yana kewaye dakin Ka'aba da ita yana cewa inni laha ba'iru almudhallalu ni na zaman mata raƙumi wanda aka horar da shi ba dan tawayar raƙumi ba ma'ana ni ne na zaman mata abun hawa ni ne raƙuminta wanda an hore shi an bashi training a yanda ya kamata ya dauki dattijuwa irin ta ya lallaba ta ya kuma dinga zakuɗa ta a hankali yana tafiya da ita yana dawafi da ita in udhira rikabuha a inda wato koda rikab wato abin likafata ta girgiza ta ko kuma in udhira rikabuha lam udharu idan da a ce abun hawanta zai razana inda akan abun hawa take, sai abun hawan ya ga wani abu da ya razana shi, to ni da take a bayana babu wani abu da zai razana ni ballantana in gudu da ita ta ji ba dadi, ko a ce na jefar da ita ko wani abu mai kama da haka. Yana dawafi yana wannan baitukan, inni ba'iru hal mudallalu in uzirat rikabuha lam uzaru thumma qala ya ibn umar. Sannan sai yazo ya samu Abdullahi dan Umar sai yace aturani jazaituha, kaga dai yanzu ni ne na zama a daidaita sahunta, duk inda za ta kawai bayana nake zuwa zauna ta hau, in kai ta unguwa, in kai ta masallaci, in kai ta ina, duk bukatunta akan gadan bayana take. Abdullahi dan Umar kana ganin yanzu iya wannan abin da nemata na saka mata? Tambayar da yau Abdullahi dan Umar kenan. Qala la, Abdullahi dan Umar yace ko alama, wala bi zafratin wahida, ko nishi ɗaya na nakuda baka biya ta ba, nishi ɗaya tak da ta yi na nakudar haihuwarka baka biya ta ba, duk wannan abin da kake ganin kai mata na wahalalu nishi ɗaya na nakuda baka biya ta ba. A koma cikin al'adabul mufrad hadithi na 11 wasahul albani fi sahih al'adabul mufrad hadithi na 9, wazafara taraddudun nafs, shine numfashi, wa huwa mimma ya'rudu lil mar'a inda alwilada, shine irin wato nishin da ke bujirowa mace lokacin haihuwa. To ko guda daya a cikin nishi nawa ta yi kafin fitowarka zuwa duniya, to nishi ɗaya baka biya ta ba, babu wani abu da zaka yi wa mahaifiyarka a nan duniya kai tunanin ka biya ta koda nishi ɗaya na nakuda. Na fata an gane. To ina ganin za mu iya tsaya a nan ko time din yayi. To lokaci ya, insha Allah sai mu tashi hadisin Abi Huraira. Allah ta'ala ya ba mu ikon yin abin da ya kamata game da iyayenmu waɗanda iyayen nasu kuma suka rasu, Allah ya gafarta musu, Allah ya ba su aljanna madaukakiya, waɗanda kuma suke raye Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya, Allah kuma ya ba mu ikon kyautata musu da faranta musu da yi musu biyayya. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuɓan harshe Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.